أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka musulmi ɗan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh cikakka godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda a cikin ikon shi da kadarawar shi muka sake samun damar halarta a wannan wuri mai albarka a kuma cikin wannan wata mai albarka watan ramadan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gayin gaskiya kuma sannan ya ba mu ikon yin aiki da ita har yau muna nan a cikin tafsirin suratul nisa a yau muna yini ne uku na watan ramadan hijira tana 1445 wanda shine daidai da 13 ga watan mars watan uku miladiya ta annabi isa alaihi salam tana shekara ta 2024 har yau muna nan a cikin tafsirin suratul nisa kuma ashiya mun kwana karshen aya ta 46 a yau insha Allah zamu tashi harkan aya ta 47 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نلبس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina utul kitaba ya ku wa'anda aka ba su littafi aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum ku yi imani da abin da muka sabkar yana mai gaskatawa ga abin da ke tare da ku na littafai min qabli an natmisa wujuhan tun kafin mu shahe wasu huskoki fanaruddaha ala adbariha mu maida su akan bayan bayan su aw nal'anahum kama la'anna ashab as-sabt ko kuma mu la'ance su kamar yadda muka la'anci mutanen asaba wa kana amrullahi maf'ula al'amran Allah ya kasance abin aikatawa wannan shine abin da wannan aya ta 47 ta kunsa na ma'ana za mu shiga dalla-dalla mu ga menene ta kunsa na sauran ma'anoni idan ba mu manta ba aya da ta wuce ta 43 zuwa 44 har zuwa ma 45 din ma da 46 sun kasance suna bayani ne bisa kan Yahudawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su da tawaji amma sai ya kasance ba sai aiki da ilimin da ke da kai a ciki ba sai suka kasance kamar yaki ne wanda ke dauke da kayan littafai bai iya karanta bai iya gane abin da ke da kai to saboda haka sun kasance kuma suna unhani da abin da suka sanin nan dan saboda su cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun san da cewa annabin gaskiya ne amma kuma hasada suke mishi to saboda haka bancin Allah ya mu bayani bisa kan irin izgilin da suke yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam bancin ya mu bayani bisa kan irin batarsu abin mamaki wanda ya kamata wanda ya sani shine ya kamata a ce ya nuna wa mutane hanyar sanin nan amma ya lalace ya koma bayan bayan mutane kaga abun mamaki ne wannan sosai to duk da wannan sai Allah ya kira zuwa gare su an dai yi bayani sun shi ko cewa abinda suke aikatawa Allah ya san abinda suke aikatawa ya san sun sani ne suka ture wannan sanin sun sani kun ba su aiki da sanin nasu to saboda hikima ta Allah subhanahu wataala da iya da'awa da kuma cin riba kowane lokaci dan kiran mutane zuwa ga gaskiya sai Allah ya kawo wannan aya yace ya ku wa'anda suka yi imani ya ku wa'anda aka ba su littafi aminu bima nazzalna ku yi imani da abin da muka sauka kenan nan kamar hannu ne aka sake miƙa musu akwai dama har yau tunda dai ba ku mutu ba akwai dama har yau ta ku yi imani da abin da muka sabkar insha Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan ku yi unwani da wannan damar ta ku. Shi yasa Ibn Ashur a cikin tafsirin shi da ya zo nan sai ce wannan yana nuna maka cewa duk wani mai hikima ko kuma duk wani mai da'awa mai hikima yana da kyau a ce yayi koyi da Allah subhanahu wa ta'ala wajen diba lokuta wa'anda mutane suka shiga tsuma ta imani a jawo hankalinsu zuwa ga Allah, su dawo zuwa ga Allah. Kaga idan aka yi mutuwa wannan lokaci ne wanda ya kamata a dore mutane nasiha. Kisa idan aka taimaka makabarta aka rihi mamaci sai a dan tsaya a yi wa mutane nasiha a wannan lokacin. Saboda wannan lokacin dukkan mutanen da suka zo wuri ne wanda yake na tsuma na imani, imanin suna tasawo, ana rihe shi ko dan uwansu ne ko babansu ne ko abokinsu ne ko kuma wani mutum ne wanda suke da alaka da shi ta yau da kullum ya tashi. To wanda zai yi nasiha sai ya ja hankali sai ya ce to yadda ya tahi mu ma haka za mu tahi. Kaga da kana jin mutuwan nan ana gayanta can wata ƙasa ƙetare ta faɗo cikin garin ku, cikin garin naku da ya mai kake jinta ko Zandar ko ta ko Talabere ka ji ta cikin garin ku maradi, cikin garin ma naku maradi ka dora jinta cikin wasu angoyinni can daban, yau ka ji ta cikin ango ku bayan anguwar taku ta haɗo makwabtanku. Kenan ku abin da ya ci makwabcinka sai a cika wata rana da abin da ya ci shi in akwai riza ya hana kanshi ai da ya hana kanshi. In mai kuɗi ne ya mutu ka nuna masa da cewa wannan mutumin da ya mutu inda da dukiya ana iya sayar rai da ya sai makanshi. Amma bakin abin da mutane za su iya yi kawai su ce Allah ya ji kanshi shine kawai su ga ƴan uwanshi da dukkan wasu mutane nashi su ce musu to ayi haƙuri ko da mai mulkin duniya zai zauwa in aka yi in ya zo ta aziya abin da zai ce kawai ayi haƙuri kenan. Ashe akwai wani mai ƙarhin da in ya karɓi mutum ba a iya kwato shi ba a iya amso shi kawai sai dai ayi haƙuri. Kenan wannan ya ishe mu wa'azi wanda zai nuna mu cewa kowa sai ya tahi, sannan kuma in lokacin tahiya ya zo babu wanda ya isa ya hana kanshi dole sai kowa tahi. To irin wa'annan lokutan ana umarni da su wajen yi wa mutane nasiha. Kaga ranar Juma'a taruwa mutane suke yi su zo su yi sallah ko kaga sai aka sa liman ya yi musu gargaɗi a musu magana a jawo hankalinsu a musu wa'azi, sannan kuma aka sa wasu shari'u wa'anda za su taushe mutanen kar su yi magana. Shi liman ɗin shi zai ta yi in ka kuskura ka mashi magana Juma'a ka ta lalace. Kenan dole ka yi shiru ko zagin ku ne yake yi dole ku yi shiru ku kyale shi sai an ƙare dama ce aka bashi ta sati sati ya zo ya zazzarkaɗe ku ya tahe shi kuma ba mai mishi magana sai dai an ƙare a ce malam ka hwayi zafi sosai to ba hwayar da aka iya da shi. Kuma haka sallar idi taruwan mutane ne amma sai da aka sa a yi wa mutane huduba a ja hankalinsu. Kaga Juma'a sai ta kasance haɗuwa ce ta sati wanda duk mutumin da bai saurari radio ya saurari wa'azi ya zo ne sallar Juma'a ko to ya dan saurari wani abu wanda yake na magana Allah ko magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dole ya shiru. Saboda yin shirin shi shari'a ce in ya ki yin shiru bai da Juma'a haka aka ce. Sannan wajen idi na sallah babba haɗuwa ce ta shekara ita so biyu ake yin ta a yi ta sallah ƙarama a yi ta sallah babba. Kenan jawabin da za ka yi wa mutane nan jawabin shekara ne za ka musu a matsayin ka na liman dukkan abin da ya faru cikin wannan shekarar za ka tattarwa ka yi bayani bisa kan shi sannan kuma ka taƙaita ka ja hankalinsu to kun ga dai kaza ya faru bana. Saboda haka ya kamata mu azto waje kaza da waje kaza da waje kaza da waje kaza da waje kaza. Duka wannan yana nuna maka cewa mai hikima kullun yana neman ya samu dama ce wanda zai jawo hankalin mutane. Wani mutumin duk irin yadda zaka jawo hankalin shi bai jawo amma lokacin da aka samu wani munasaba aka samu wata dama ko ya take ko ta mutuwa ko ta accident ko ta dukkan wani abu wanda yake mai tada hankali idan aka ja hankalin shi a nauran jawo yake. Yanzu kun ga wannan aya da aka ce ya ayyuhallazina utul kitaba ya kuwa da aka ba su littafi aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum, ku yi imani da abinda muka saukar, wanda yake yana mai gaskatawa da abinda ke ga hannunku. Kuma kun sani Qur'ani nan yana gaskata abinda ke da kai a cikin At-Taura. Allah kuma sai rihida cewa min qabli an natmisa wujuhan, tun kafin mu shahe wasu fuskoki. Kenan duk mutumin daga cikin ku yake imani da abinda muka saukar, akwai barazana ya tashi an shahe mishi fuska, ya ta neman idanu babu, ba hanci ba baki, akwai barazana ya kasance haka. An samu wani daga cikin Yahudawa na wancan lokacin, Ka'abul Ahbar ake ce mishi, yana wucewa ne ya ji wani mutum musulmi yana karanta wannan aya, yace ke karame mai ta ya maimaita mishi, yace haka Allah yace aya yaushe ta sabka, aka ce mishi jiya, yace to wallahi na yi imani ni dai. Kaga dalilin wannan ya imani kuma imani ba, ya imani kuma riwaya ta tabbatar da cewa da ya koma garin su sai da yazo da ƴan uwan shi duka suka yi imani. Me yasa? Saboda kullun shi wa'azi yana anhwanan mutunan da ke da imani ko kaka a cikin zuciyar shi. Fadhakkir in nafa'at adh-dhikra, haka Allah ya ce ko inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Duk wa'azin da zaka sai an samu wani mutum wanda da kunnuwan shi da zuciyar shi ne yake gani, da kunnuwan shi da zuciyar shi ne yake sauraron ka. Duk da Laraba suna cewa al-kalamu alladhi kharaja min al-qalb la yadkhulu illa fi al-qalb wal kalamu alladhi kharaja min al-fam la yatajawazu al-adhan. Ana son kai ma wanda ke yin wa'azin ka kasance tsakaninka da Allah kake, magana ta hito daga imaninka na gaskiya daga zuciyarka. Duk magana da ta hito daga cikin zuciya to ba inda za ta shiga sai cikin zuciya wanda ake ma magana. Amma inda baki ne kai gaye ta, bata kai zuciyarka ba, kai mai magana, to ba ta wuce kuma kunnuwan mutane. In suka ji nan za su bari su tashi su yi su. To duk lokacin da kai tsakaninka da Allah, to kuma ka sani da cewa shiryuwar su wa'annan mutanen ba ga hannunka take ba. Akwai wanda shi bai shiryuwa, akwai wanda sai an yi ta yi an yi ta yi an yi ta yi sai ya kai kusan mutuwa ma, sannan Allah zai arzuta shi da shiryuwa, sai ya kasance wani statue ne za a sanya ga wazab ya kalla, zuciyar shi ta kare, ya yi imani ya bar abin da yake aikata. An yi wa'azin duniyar nan, an yi tafsirin Alkur'ani tun harkon shi har ƙarshe bai yi imani ba, amma wata magana guda ce zai yi ta wani malami sai ga ya gane gaskiya. To saboda haka abinda ke a kanka kai ta yi, amma shirye da mutane, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, kai abinda ke a kanka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin, abinda ke a kan manzo, abinda ke akan malami shine ya isar, isarwar take bayyananna, kowa na iya ganewa. Dukkan wani abin da ka sani, dukkan wani salon da ka sani wanda za ka umarni da shi, misali su fahimci kiranka zuwa ga Allah kai umarni da shi, amma ba kowa ne zai yi imani ba. Tunda dai haka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam hayarasu, akwai mutanen da ba su yi imani da shi ba, kuma cikin garinsu, cikin anguwarsu. To kai duk iya salanka ba kai salan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ita yin da'awa, ita kiran mutane, amma ka jira karbawarsu, karbawarsu tana ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan Allah ya ma mutum taufiqin cewa sai ya karba, sai ya karba. In kuma Allah bai sa mutum daga cikin irin wannan mutanen ba zai fahimci imani ba. Ko da ka gwada mashi kowace irin aya ba zai yi imani ba. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'adab al'alim, haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata. To saboda haka nan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce muku, su ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna, ya ku wanda aka ba su littafi ku yi imani da abin da muka sabkar akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menene muka sabkar? Alqur'ani nan mai girma. Nazzalna tana da bambanci da anzalna. Akwai inda Allah yake cewa nazzala alayka alkitaba bilhaq aminu bima nazzalna, ko amma wani sai ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, mene ne bambanci tsakanin anzala da nazzala? Nazzala ana nihin an sabkar da shi da kadan kadan, shine nazzala. Aminu bima nazzalna, ku imani da abin da muka sabkar na alqur'ani wanda yazo muku da kadan kadan daki daki. Tunda ayoyin ba duka aka sauka ma Annabi sallallahu alaihi wasallam su ba lokaci guda ba, sai in an samu munasaba ne ake saukar da aya da kadan kadan, an gane? To amma anzala tana da ma'anar saukarwa baki dai. Yaushe ne Allah ya saukar da shi baki dai? Daga lauhul mahfuz zuwa sama ta duniya, nan ne Allah ya saukar da shi a cikin lailatul qadr. Shi yasa ce inna anzalnahu tan, bai ce inna nazzalnahu fi lailatul qadr ba. Kowace kalma akwai irin yadda ake umarni da ita. Inna anzalnahu aka ce, da ka ce inna nazzalnahu ka ce a duka ai larabci ne, eh duka suna da ma'ana sabkarwa, amma kowane ma'ana daban-daban ke gare shi. Anzala an sabkar da shi jumlatan wahida, jumla shi guda aka sauka tunda bakara hannu sai aka aje nan wurin. Kuma haka hadisi ya tabbatar. Amma daga can sai ya kasance ana sauko da shi da kadan kadan, gwargwadon irin yadda mutane za su fahimta, gwargwadon irin abubuwan da suke faruwa, gwargwadon irin yanayin mutane don kasu kosa. Da an ce an saukar da shi akan Annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga harkon alqur'ani har zuwa karshe lokaci guda, to da mutane sun sha wahala wajen daukar shi. Amma sai da aka karkasa shi aka yi shekara 23 ana saukar da shi, 23 aka yi ana saukar da shi har ya kammalu ya kai haka yadda yake. To saboda haka ku yi imani da abin da muka sabkar, sabkar wannan da kadan kadan don mu nuna hikimar. Ai su kahiran sun dora ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, wai me yasa ba a sauka maka Qur'anin jumlatan wahida? Allah subhanahu wataala ya ba su amsa ce kadhalika linuthabbita bihi fu'adak, mun yi haka ne don mu tabbatar da zuciyarka da shi. Kenan ba wai haka kawai bane Allah yake yin al'amarin shi ba. Allah na da ikon yayi komai lokaci guda, amma yake dauka tazara da saboda ya nuna mu cewa dukkan abin da za ka yi ka dora sa hikima, kuma ka dora bi a hankali a cikin shi. Shi yasa a cikin hadisi ingantacce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'ajalatu minash shaitan, gaugawa daga shedan ne, watta'anni minallah, bi daki daki bin abubuwa a sannu da sannu, shi kuma daga Allah ne. Tunda inda Allah yana so ya iya halittar mutanen da zai halitta lokaci guda duka baki ne, tun daga zamanin Annabi Adam har zuwa zamanin wa'anda za su zuwa ƙarshen duniya, sai ya halice su lokaci guda a yi duniya duka a gama. Amma sai ya kasance yana yin mu da kaɗan kaɗan, dole ka tashi ka ga kakan kakanka, sannan ka ga babanka wanda ya kawo ka duniya. Kuma Allah ya ga dama yana iya yin ku lokaci guda kamar ɗayan kihi, kamar ya yi haka nan bai haka nan. Sannan kuma halitta ta kama in Allah yana so yana iya yin ka lokaci guda duka baki. A yi jariri yau ya tashi yana taya kamar ɗan akuya, ko amma mutum fa kahin ya tashi yana tahiya, wani lokaci ake ɗauka? Duka hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Shekarun da kake yin duniya ɗan akuya bayan su, kenan ka dole aka yi shi yau gobe ka ga ya tashi yana yawo yana tahiya shi, ko? To saboda a nuna maka cewa akwai hikima a cikin wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala ke wannan. Ya ce musu ku yi imani da abin da muka sabkar, musaddiqan lima ma'akum, wanda abin da muka sabkar shi ne alqur'ani, yana mai gaskatawa da abin da ke ga abin da ke ga hannunku. Wace irin gaskatawa nan? Shi ne malamai suka ce nan, idan aka ce gaskatawa ana nihin annahu shahidul laha bisir, alqur'ani yana tabbatar da gaskiyar su ne. Di ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo da alqur'ani, kaga shine alqur'anin da ke gaban kowane littafi yanzu kenan, ko? Tunda shine na ƙarshen zamani, ko? To a cikin alqur'anin sai yace kuma at-taura gaskiya ce, injila ku kuma gaskiya ce, da Allah an yi adalci ko ba yi adalci ba, ya musu adalci ko ba musu adalci ba, wannan gaskatawa ce ko ba gaskatawa ba ce? Abinda kuke rike da shi na at-taura gaskiya ce, wa'ancan masu injila su ma gaskiya ne, wa'ancan masu zabura ma in akwai su ta annabi Dawud alaihi salam ita ma gaskiya ce wannan adalci ne ko ba adalci bane ko ba ka samu mutanen mu sanar da irin wannan adalcin sojiya in ka zo jan an kasuwa bakin da aka samu ya samu wani abu wanda ya hina wani to ya annai suka nawa an can hake ah kaga abin kirki ne wancan dije bane mala ah kai sai abin kwarai mai da kudi gida ka sai abin kwarai mala ko makwabci yana yi ba da iya to annabi ba haka yake al'amarin shi ba hikima annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma adalci da shi da adalci da Allah subhanahu wa ta'ala shine duk mutumin da ke da gaskiya a bashi gaskiya shi kowane ne wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu kiyayya ku da wasu mutane ka ta hana ku su ku yi musu adalci kaga ko cikin ayar je da muka karanta an yi musu adalci cewa kai diyawa daga cikin su ba su yin imani amma dai akwai ƴan kadan waɗanda suna yi kaga koyaya ne an nuna wa su waɗancan waɗanda suka yi imani daga cikin su ana yi da su to saboda haka nan bayan an kira su sai da aka tabbatar musu da cewa inda ba mu san ku mu musulmi da Qur'ani ma bai gaskata at-Tawrat da Injila da Zabura da sauran duka littattafai wanda annabawanku suka zo da su da Al-Qur'ani bai cewa annabi Musa annabin gaskiya ne bai cewa annabi Isa annabin gaskiya ne inda ba kamar ku muke ba to saboda haka kenan Al-Qur'ani ya gaskatar da at-Tawrat da Injila cewa daga wajen Allah suke kaga kuma wannan zai kara musu kima su ma a cikin mutane nabiyu annahu jaa mutabiqan lima akhbarat bihi yana daga cikin gaskatawa da Al-Qur'ani yake yi mana tafan su guda biyu yazo yana mai daidaituwa da abinda su wa'annan tafan suka bada labari duk kisoshin da suke bada labari sai ga Al-Qur'ani yazo da irin su duk abinda suka ce karshen zamani za a samu kaza za a samu kaza sai ga Al-Qur'ani yazo da irin wa'annan kenan duka wannan yana nuna musu me yana nuna musu cewa Al-Qur'ani kawai ci gaba ne na at-Tawrat da Injila Allah subhanahu wa ta'ala ya ce min qabli an natmisa wujuhan tun kafin mu shahe wasu huskoki fa naruddaha ala adbariha mai maida su akan bayan su idan aka ce natmisa tamasa yatmisu ana nan ya shahe wani abu ka shahe wani abu ya kasance babu shi kwata kwata shine laraba suke cewa isti'salu shay at-tams in aka ce at-tams ana nan ka shahe abu kwata kwata ya kasance babu alamar shi ko kohon shi kasance babu kenan ka shahin shi kwata kwata kenan in ba su yi imanin ba to Allah na iya shahe huskokinsa duka baki ɗaya ya gusar da su duka baki ɗaya Allah ya yi umarni da kalma ta at-tams ɗin nan natmis da masu kamata a cikin Al-Qur'ani wurare daban-daban kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata cewa adda annabi Musa yayi ma fir'auna yayi akan fir'auna yace rabba natmis ala amwalihim washdud ala qulubihim Allah ka shahe dukiyoyin su kake raune maka irwa ga adda wallahi ya aka ce rabba natmis ka shahe dukiyoyi ya kasance kawo babu ita kwata kwata kuma da annabi Musa yayi ma mutanen fir'auna wannan abu ya kama su ko bai kama su ba shi Qaruna wanda ya kowa kudi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ambata mu cewa makullan shi mayyamayyan mazaje mazaya karfi suke daukar su makullan kadai ba wai zinare ya tashi ba makullan na taskokin shi na magazan din shi wanda suke daukar su mazaje ne wanda suke mazaya karfi amma ƙarshe ya aka yi da shi ha a ga ayat da kyau fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard Allah ya ce muka shahe shi da shi da gidan nashi kaga wa gada ta nan Musa ta shahe shi ko ta shahe shi shi farko a da ce ai rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati ad-dunya rabbana li yudillu an sabilik rabbana tamis ala amwalihim washdud ala qulubihim فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. wannan babban addu'a haka ya musu ita yayi da su su shiru suka kiya kashe ya ji wa makamin nukiliya wanda ya fara kamawa karuna ne aka ce kahin yayi wannan addu'a karuna idan ya hito a cikin kwalliyar shi yana burge mutane har wasu daga cikin mutane ƴan san duniya suna cewa ya laita lana muslima uti qaru ka ya kai can mu da a ce ina da irin abin da wani yake da wallahi ka kiyaye cewa Allah ya baka irin abin da wani yake da kai dai nemi arzikin ka wajen Allah na sha kai hankunan wannan arziki in kaga wani na da shi ka bar shi da abin shi baka sai da aka yi samu abin shi wani in ba da arzikin nan ba dan wuta ne sai bai iya hakuri da talauci wuta zai shiga an bar mishi arzikin nan ne don saboda ya shiga aljanna wani in ya zama arziki shi kuma dan wuta ne sai yana talakan shi zai shiga aljanna wani Allah ya bashi arziki amma ya hana shi haihuwa kai kuma danka 19 ko wani Allah ya bashi arziki amma bai taba ganin uwar shi ba ko uban shi ba duniya sai da Allah ya karbe mishi su duka baki ne Allah ya saka mishi ne da abinda zai samu farin ciki ko ya ne cikin wannan duniya kai kuma kakan ka shekara shi baban ka shekara shi 83 yanzu ya ki mutuwa kana gana abanka yana maka adda to haka zaka gani wani saida ya zan mushriki qatu ya hita hanya sannan ya samu wannan dukiya sai da dora kwana hirin hirgin can cikin dare ya yanka baka akuya baka saniya bakin raƙumi ba abin da bai yanka bai samu wannan kai komi ka yanka komi ba kenan ka bar mutane da irin arzikin da ka gani Allah subhanahu wa ta'ala ya musu ka roƙi kai naka Allah ba ni kaga Annabi Sulaiman kullun ina ce mu mulki yake so akwai masu mulki masu yawa zamanin shi me yasa bai ce ya Allah ka bani mulki irin mulkin sarki bana ba Allah nan na kowa ne ba wani wani bane ba shi kadai ba kuma ya ce a roƙe shi kuma aka roƙe shi zai karba ya Annabi Sulaiman ya adda shi ba wanda ya taba yin adda irin tashi kahin zamanin shi qala rabbi ighfirli sai da ce ya Allah ka gafarta mini yace wa habli mulkan la yanbaghi li ahadi min ba'di ka bani mulkin da bayana kakka kara ba kowa wani iri innaka antal wahhab saboda kai ne mai bada haka ne to ya bashi har yau babu wanda ya mulkin Annabi Sulaiman alaihi salam ko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi irin mulkin shi ai shine dai shugaban nasu duka baki da annabawa ko kuma cika bakin manzanni ko kuma wanda ake ce masa afdaluhum mahihici daga cikin su to bai yi irin mulkin da Sulaiman alaihi salam yi ba roƙo ya ko ba roƙo ya to kai dami zaka ce Allah baka irin nawa ne wannan wannan ka san kowa ne ne to shi yasa aka zo ga kissa Qarun mutanen masu cewa haka nan ya laita lana muslima uti Qarun wansa haki gabansa aka shahe shi da shi da dukiyar shi suna kallo aka shahe su suka yi kasa ba wanda ya umhani da su Allah subhanahu wa ta'ala yana mai ba mu labari sai ya ce wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams sai aka waye gari waɗanda suke fatan su samu mulki su samu dukiya irin ta Qaruna ajiya yaquluna waika anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir kaga Allah shike shuhuda arziki ga wanda yake so kuma shike kaddara komai waika annahu la yuflihu al-kafirun di ba ka gani ashe waɗanda suke kafare ba samu babbar rabo ashe in Allah ya baka dukiya nan duniya ba yana nan cewa wai ya yi sanka ne da kowa ba ashe in Allah ya barka talaka a cikin duniya ba yana nan cewa ba kai kawai kai ne bayan kowa ba ga mutanen duniya kake bayan kowa amma lahira kuku ne na gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka jefa talaka wanda ya kowa shan wahala duniya a cikin aljanna dan tsoma shi idan aka yi aka hiddo shi aka tambaye shi aka ce wani duniya ka sha wahala cewa zai bai taba shan wahala wannan abu ya wanke mishi kuni wanda ya kowa jin dadi kahirin da ya kowa jin dadi a cikin duniya shi kuma idan aka jefa shi a cikin wuta in aka kira shi aka ce mishi ka taba jin dadi cewa zai bai taba jin dadi duniya to saboda haka ka bar Allah da al'amarin shi dukkan abin da Allah ya kaddara shine mahihici gare mu duka baki dai to saboda haka Allah subhanahu wataala anan sai yace min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha muka ce tams yana da ma'ana gusar da abin duka baki dai hakkohon shi babu wani wuri Allah subhanahu wataala yace walau nasha'u la tamasna ala ayunihim kaga ashe akwai wuraren da Allah subhanahu wataala yayi magana ta cewa zai iya shahi idanunsu shahi wannan ta idanu ko dai a gusar da ganin idan idan gasuna kwalakwandan idan ana ganin shi amma bai da umhani ko kuma ya kasance an hidda ishiyar ne da duka abin da ke da kai ya kasance babu komai ta kuma kamar kwanya babu alama kwaye idanu a ciki duka wa'annan suna shiga a ciki wa idan nujumu tumisat lokacin da aka shahi kuma idan aka shahi hasken taurari ya kasance tauraron gatan amma babu hasken an shahi shi kwata kwata to saboda haka wannan kalma Allah subhanahu wataala yana umhani da ita wurare daban-daban illa iyaka anan malamai sun yi sabani a cikin ma'anai yaya ne za a yi a shahe huskokin su saboda abu bi Allah ya gai yace zai shahe huskokin su tun kahin ya shahe huskokin su sannan kuma ya maida su a bayan su me ake ni da hakan wasu malamai sai suka ce wannan aya a barta akan yadda take kawai Allah na iya shahe huskokin nasu kuma sannan yana iya shuge kansu idanun su su koma inda kwanyarsa take bancin ya shahi sai ya mai da gaban kuma baya Allah ya kiyaye fayaj'alu alwajha kalqafa Allah ya sanya huska ta koma kamar kwanya fayudhhibu bil anf wal fam wal hajib wal ayn Allah ya shahi hanci da baki da girare da kuma idanu ya kasance mutum ne amma ya koma kamar kurman burgi ai ka san burgi kurma ko me yasa ake ce mishi kurma babu ido babu hanci babu komai haka yake ɗan dan raman nan babu shi to su ma ɗan raman nan dake da kai a cikin huskokin su to Allah zai maida su kurame sannan bayan ya maida su kurame sai dauki kuma huska kuma sai maida ta ga kwanya kwanyar ta dawo inda huska take aka ce ka bar mu ana haka nan yadda take wasu suka ce wannan aya tana nihin Allah zai shahi hasken taufiki a cikin zukatansu kene ya kasance zukatansu ba su iya gane gaskiya kwata-kwata amma kuma waccan fassara ta farko ita ce mahihiciya saboda Allah sai da ya ƙara cewa fanaruddaha ala adbariha mu maida ta akan bayan baya kenan naj'alu haqafa za mu maida ta kamar mi kwanyarsu wasu suka kara da cewa bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya shahe idanunsu da kunnuwansu da bakinsu da komi to kuma sai Allah ya kara ɗauka su ya kara maida su kuma ga kwanyarsu kinan duka wannan yana tabbatar maka da cewa tsoratarwa ce Allah subhanahu wa ta'ala yake musu to amma Allah ya ce zai iya yin haka nan kuma sai da ya rihe ayar da cewa wa kana amrullahi maf'ula amma anya ka taba shi wani bayahudi wanda Allah ya shahe mishi idanu da kunnuwa da baki da hanci aka maida shi kuma baya ka taba jin haka nan baka taba shi ba to me yasa Allah ya gaya magana kun bai aikata ta ba dan menene yasa Allah ya kyale su to nan ma malamai sun yi bayanai daban-daban wajen fassara wannan wasu suka ce wannan uquba Allah ya yi alƙawarin ta ne ƙarshen duniya zai yi musu wannan abu mu kun ba ƙarshen duniya muke bale mu ga an yi wannan abu ba kuma su wa nan na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ƙarshen duniya suke ba bale a yi musu wannan ba wasu suka ce wannan uquba Allah subhanahu wataala ya yi alƙawarin ta ne a ranar tashin kiyama ranar tashin kiyama in ka ga mutum ba idanu ba hanci ba baki sannan ba ka bambanta tsakanin kwanyar shi da huskar shi to ka san da cewa ba yahudi ne irin wa'ancan kaga ita ma wannan tana da ma'ana ko wasu sai suka ce a duka ku bar waccan magana da wannan magana abin da yake shine nan Allah ya yi alƙawarin cewa zai musu wannan uquban ne idan ba a samu koda mutum guda daga cikin su ya imani ba. To amma an samu wanda ya imani cikin su ko ba a samu ba? An samu. To tunda an samu kenan ba a cika sharɗin yin waccan uquban ba. Amma idan kuka tuna kakannin su wa'anda suka saba ma Allah aka ce musu su bar kamun kifi ranar Asabar suka tai suka yi, ba Allah ya maida su burwai ba? Allah ya maida su burwai, kuma tarihi ya tabbatar da cewa sun koma burwan. Kenan wannan ke tabbatar da cewa sun cika sharɗin su kuma burwai ne su wa'ancan. Amma su kuma wa'annan ba su cika sharɗin a musu wannan ba, shi yasa Allah ya ɗaga musu ƙafa. Kenan inda ba a samu mutum ko guda daga cikin su ya imani ba da an mishi haka nan, to shi yasa dazuna ambata muku da cewa daga cikin wa'anda lokacin da suka ji wannan aya suka yi imani akwai Ka'abul Ahbar, ba Yahudi ne amma kuma ya koma sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Aka ce yana wucewa ya ji wani mutum yana karanta wannan aya, ko da ya ji qala Ka'ab sai ya ce ya rabbi amantu, ya ce ya ubangiji ni dai nayi imani, ni dai nayi imani, ya rabbi aslamtu, ya ubangiji na musulunta. Aka ce ya koma Yaman ya zo da mutanen shi ya ce wallahi ku imani, annabin ne ya ga wata aya ina gudun ya kasance nukiliya ce a kanmu, kenan mu zo mu yi imani mu dai mu hita daga cikin wanda za a musu wannan abu. Suka zo duka suka manzanta. Allah subhanahu wa ta'ala ce ko dai mu musu haka nan aw na la'anahum kama la'anna ashabas saf, ko mu tsine musu irin da muka tsine ma mutanen da suka aikata lahira na Asabar. To kuma su wa'anda suka sauran Allah ya tsine musu ko bai tsine musu ba? Ya tsine musu. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kana amrullahi maf'ula, ku sani Allah in yi umarni da abu fa innahu la yukhalafu wa la yumana, babu wanda ya isa ya sa'a wannan umarnin ko ba wanda ya isa ya ki a cikin mala'ikun shi. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu, su ba su rigan Allah ba ƴan kanzagi bane ba su ba. Sannan idan ya ba su umarni aikatawa suke, su aikin su kawai su zartar. Kenan ku sani da cewa wannan abin da ake gaya muku idan kuka cika sharɗin yin shi, in Allah ya umarni da cewa a muku haka nan haka za a muku. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce cikin aya ta 48 inna Allah la yaghfiru an yushraka
bihi, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha,
wa man yushrik billahi
faqad iftara ithman azima.
Nan tuni ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kara musu cewa ku sani inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah bai gafartawa idan aka yi shirka da shi, bai hu gafartawa idan kan mutu kana mushriki, Allah bai gafarta maka. Amma wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah na gafarta ma abinda bai kai ga shirka ba kuma ga wanda ya so. Kuma ku sani duk wanda ya hada Allah da wani faqad iftara isman azima, haqiqa ya kirkiri wani zunubi wanda yake mai girma, su kuma aikin su ne. Ka iya cewa a to su mushrikai ne, ahlul kitabi eh mushrikai ne. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله, kaga shikenan kuma kowa wasu ma daga cikin su ana suke cewa inna Allah salisu salasa. To mushriki ya tabbata ko bai tabbata ba? Ya tabbata. Kenan su mushrikai ne, illa iyaka kawai mushrikai ne waɗanda suke da garwaye da musulunci musulunci tare da su, saboda sun yi imani da Allah kuma sun yi imani da wasu manzanni amma suka gurɓata suka lalace. Kisa diya da za a yi akwai ɗan bambancin da ke akwai tsakaninsu da tantagaryen mushriki wanda bai taɓa imani da wani littafi ba. To nan tuni ne Allah ya musu, ku tahi ku yi imani, in ba ku yi imani ba to Allah bai gafarta ma wanda ya shirka da shi. Hadisai da yawa da ayoyi daban-daban sun zo suna nuna tabbatar da cewa duk mutumin da ya yi shirka kuma ya mutu yana akan shirka to Allah bai gafarta mishi. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna, duk mutumin da ya hada Allah da wani a cikin bauta to Allah ya haramta mishi aljanna wa ma'awahu annar, ma kuma shi wuta ce. An sha tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga gandangane da zunubin da yake mahi girma, sai ya ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, ka sanya ma Allah kishiya alhali kuma shi ya halice ka. Hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda Imam al-Bukhari da Muslim duka sun rawaito shi, ya tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata duk mutunan da ya mutu yushriku billahi shay'an, yana hada Allah da wani a cikin bauta, dakhala nar, tabbas ya shiga wuta, har ma ya shiga shine dakhala nar. Hadisin Jabir yake cewa wani mutum ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah, ya manzo Allah, mal mujibata, wanda abubuwa ne guda biyu wanda suke masu wajabta wasu abubuwa. Faqala, sai yace man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna, duk mutunan da ya mutu bai hada Allah da kowa a cikin bauta, tabbas ya shiga aljanna, kina aljanna ta wajaba akan shi. Man mata wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala nar, duk mutunan da kuma ya mutu yana hada Allah da wani a cikin bauta, tabbas shi kuma ya shiga cikin wuta. Rawahu Muslim. To duka wannan Imam Shawkani da yazo nan sai ya ce la khilafa bainal muslimin anna al mushrika idha mata ala shirkihi lam yakun min ahli al maghfira, babu sabani wajen malamai duka cewa duk mushrikin da ya mutu akan shirkar shi bai kasance daga cikin waɗanda gafara Allah za ta shafa su, kinan kama san da wannan. Amma dukkan wani mutum wanda ba mushriki ba musulmi ne mai sabo, to zai iya shiga cikin mashi'a Allah, in Allah ya so ya gafarta mishi, in Allah ya so ya azabtar da shi. Musulmi ne mashayin giya, mazanaci, barawo, amma ho musulmi ne kuma, kuma sannan baya shirka. To Allah na iya jarabtar shi idan ya zo wajen mutuwa da wata rashin lahiyar za ta yi ta karkare mashi zunuban shi, sannan ƙarshe in aka gama karkare zunuban, Allah ya taimake shi da yin kalmar shahada lokacin da zai mutuwa, yayi tuba tuba kuma ta gaskiya har ƙarshe ya rera kalmar shahada, kai da kalmar shahada. Musulmi yana samun wannan wanda baya da shirka. To shi yasa kai tsaye ba a san, idan kaga mutum yana cikin wani hali, musulmi ne yana cikin halin sabo, ka dora nuna cewa wancan mutumin Allah bai gafarta mishi, kai wancan yayi nisa, a kai wancan dan wuta ne, ba a san haka nan, ba a shiga cikin hurumin Allah. Amma ka iya cewa masu aikata kaza ƴan wuta ne, kai dai baka ce wane ba ko wane ba, amma kama suna matsala gare shi, ka ce wane bai shiga aljanna, wane dan wuta ne, babu wannan. Ko cikin Qur'ani baka samun aya da ta kamo wani mutum tace dan wuta ne, sai dai a ce fa ulaika ashabun nar, wa an can su wane ne, baka ne san ko su wane ne ba, to ma abuta wuta ne. Kina akwai kafirtarwa, ko kuma an bata cewa mutum zai shiga wuta da sifa ba da ainihin shi ba, shi mai wa'azi sifa yake gai ta ɗan shiga masu shiga wuta, sifa sai yake gai, ba wai ya ce to wallahi cikin garin ga daga cikin ƴan wuta dai akwai wani da wani, to za ka ce kai ma kana zama cikin ƴan wutan, kaga ƙarshenka, ba ƙarshenka ba. Yadda kuma ba azawa a ce wani ɗan aljanna ne, duk imanin shi duk yadda yake, ba ka zo ka ce to ƴan aljanna dai da ke da kowa cikin nan garin da wani da wani da wani, to ɗan aljanna ne ka san tsakanin shi da Allah, ha ba ka sani ba, yana yawan munafiki ne. Na taɓa ku labarin cewa akwai irin ƙasashen Larabawan nan, za ka samu an kai mutum yana limanci na masallacin yuwa a shekara 20 kuma kahiri ne, kawai tura ne za su zawa su zo su koyar da shi, ya zo kawai ya ɓata muku addinin. Algeria an taɓa samun wani limamin juma'a shekara 20 yana mutane sallar juma'a ba tare da arwalla ba, 20 yayi duk mutanen da suke sallah kuma babban masallaci ne, kuma su wajen su kayan a ce mutum ya kai a bashi masallaci ba karaman tashi hankali bane ba, saboda gwamnati ce take hido arete wanda ke cewa wane da wane da wane su ne za su abin nan. Yanzu ko sallar tarawihin nan da ake yi ta Saudiya, arete nake hitarwa da liman wane da liman wane da liman wane su ne za su dora ba da sallar, kuma wannan areten daga hada sarki yake hitarwa kai tsaye, to haka duk tsane yake kasashen Laraba mu ne kawai za ga ran mutun kawai makwabcin shi ya masallaci ya karab ya hai inna alhamdulillah yi ta sajin mutane ba shirin yau ba shirin gobe shi sai kuma aka ce a zo a gyara sai mu ce ah kai a bar addinin musulunci yadda yake su ba haka nan bane ba haka nan bane kuma idan sarkin ya zo ya ce wa na kai kana daga cikin kuma sai ka cika sharuɗa daga cikin sharuɗan ya kasance kana da wani sauti na alƙur'ani wanda ba kowa ke da irin shi ba sannan ne za a baka limanci na haramain din can ko masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma masallacin makka in ka kalli wanda ake sanya maka karatun su ai kana ganin kowa da irin sautin shi ba wai kokoyon wani ne wani yake kowa da irin nashi to wannan mutunan tsananin imanin shi ha saboda su irin wa'annan kahiran mustashriqi da ake ce musu tahiyya suke yi kasashen larabawa su zauna su yi karatu sai zo muku da cewa shi ya musulunta da gari kaza yake a zo yayi karatu ya hika har da cewa alqur'ani mai girma har da wallahi ba za ka yin shi ba saboda littattafan da suke rubuta wa musulmi ba su iya rubuta su ina son in tuna wani littafi da wani rubuta bisa kan lafuzza na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani ana ce mishi Muhammad Fuad Abdul Baqi ya rubuta wani littafi na mance sunan littafin bisa kan dukkan misali idan ya zo cikin wannan aya ya ayyuhal ladina amanu kaga amanu din nan ko sai ya ce maka cikin qur'ani tazo guda kaza tazo da amanu tazo da yu'minuna tazo da mu'minuna inda tazo amanu guda kaza ce yu'minuna guda kaza ce amana guda kaza ce kaza guda kaza ne zai hade maka su kuma sannan yayi tsarin su bisa kan abin nan alfabe kamar yadda ka san ana yin diksonar musulmi ne yawan nan to yanzu wani kahiri aka samu kaga in kace zaka mu qur'ani haka nan ayi alqur'anin sananne ne yana nan an san da cewa shahi 600 ne da duka bugu na Saudi to amma ka aima hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan yawa sunan litahin al-mu'jamul mufahris li alfaz alqur'an Muhammad Fuad Abdul Baqi yashi diksonar ne na Qur'ani kawai shi wannan diksonar in zaka zo ka yi wa'azi in kana neman wata kalma a cikin Qur'ani sai ka zo ka neme ta inda take sai ya ga maka duka ayoyin tun harkon sa har karshen su to yanzu hadisi ya zaka wanshi hakan sai Bukhari kana aka war maka ba barkar tashi hankali ba to sai Muslim sunan Tirmidhi Abu Dawud Nasa'i Ibn Majah Darimi Musnad da Imam Ahmad ba ka iya game sauran masanin din duka to wanda yazo ya hada su kuma hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kace innamal a'malu binniyat kamar a'mal din ga sai ya ce maka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaishe a cikin hadisi guda kaza duka akwai hadisin Umar bin Khattab inda yace innamal a'malu binniyat akwai hadisin wani inda yace innamal a'malu kaza akwai hadisin wani da yace a'malu kaza duk inda annabi ya taba furta kalma a'malu sai ya abu wanda yayi wannan ba musulmi bane to dai yazo ya hudu juma'a wani abu ne to in suka tayi da sunan ta su sun musulunta ne wasu kuma suna tayi da sunan ta su kawai sun zo su koyi ilimin ne in suka iya in yazo ya hamu bari yana yi muku wa'azi kowa sai ya kuka kowa sai ya kuka duk ya kashe wa zuciyarka in ya annai kawo ayoyi da hadisai da taba zuciyarka sai kai kuka to irin wannan mutane ne aka samu ya shekara 20 yana hudu juma'a bai'ar wallah sannan kuma ga geman shi ya yi kowa geme kuma yanzu da ya tara geman shi unhwanin geman ya shi kashi da fitsari ne kawai in aka zo yana a daidaita tsahu a daidaita sai dora watsa muku ya tsari kuma da geman shi kadiba lalacewa haka ya kasance da mutane irin wannan abin shekara 20 to haka za ka samu cikin kasashen laraba akwai mutanen da suke yin irin wa'annan abubuwan wasu kuma za ka samu jami'an tsaro ne kawai za su kasance haka kawai za a ɗauko ka a kawo ka a sanya ka cikin tahiyyar mutane. Nuna wajen ma babu irin wannan abubuwan. Ƙungiyoyinku kura na 'yan kasuwa ne, ko da masu fadodin ga da sauransu, sai kan ce akwai wani jami'i wanda za a sanya cikinsu. Duka ƙasashen Larabawa suna da irin wannan abu. Duka. Don kawai kare tsaro kawai. Na taɓa zuwa wata ƙungiya wadda ita ce babbar ƙungiya ta Ahlus Sunna wal Jama'a cikin Sudan. Da aka yi abin da aka yi wa'azi aka gama, sai ake gani irin wannan abin da yake faruwa. To ita ƙungiya an taɓa samun wanda ke riƙe da makamin sekretar general ɗinta duka baki ne. Ka san dai ba wani sirri dai wanda bai san shi ba ko? Ashe jami'in leƙen asiri ne ba sani. Duk ya hisi gemi. Wandon shi ya hina kowa ɗagewa. Shekara 30 ya yana wa gwamnati aiki ba sani ba. Sai da ya ritaya yana tare da su. Ƙarshen lamari da aka zo aka ƙare. Sai ce musu to assalamu alaikum. Kun gan dai ne a matsayin ne dan abin gadin ku ko yace suka ce kun yarda da ni eh. To ni da ba tare da ku kike ba. Kawai biyar ku ne nake yi kuma in ga irin aikin da kuke. Amma tsakanina da Allah duk shekara sai na rubuta rahoto na aika akan ku. Kuma duk shekara sai na ce ku mutanen kirki. To saboda abin da na bar ku akan shi ku ci gaba. Shike daidai. Yaya to zaka samu irin wannan. Mun taba kallas guda da wani mutum shi kuma shi ma irin wannan ne. Aka dauko shi aka sanyo shi cikin mu da a ga menene ake koya mu a jami'a. Har cikin jami'a zaka samu irin wannan mutane. Idan aka dauko mas'alawar ta shahi garin in ya fara bayani kai ka ce shine mun sa harkokin waje na ƙasa. Han malaman namu ya hisa sana inda aka sa gaba. Yanzu ƙarshe sai da aka zo jaraba mu ga ya ɓace. Ashe su wai 'yan garin duka sun gano da cewa wannan ba ɗaliban gaskiya ba ne. Ni ne kawai ban gano ba ni da ke ita ranji. Yanzu ƙarshe sai na gaba zo ni mutum ne na ne. Bai zo ba ranar farko bai zo ranar ta biyu sai na tambayi wani ɗan garin na ce mashi kai wa'ina wane. Sai ya ce musulman shi. Na ce sunan shi Al-Aminu Al-Kamil. Sai ce karamin mai ta na karamin mai ta. Ya ce cikin sunan baka gano wani abu ba. Na ce wallahi ban gane. Ya ce menene Kamil? Na ce haƙo. Ce to ka gani haƙo ne aka yi ba aka man kowa ba aka ce. Al-Amin sunan shi kuma baban shi Al-Kamil. Al-Amin ba amintacce ba. Al-Kamil kuma haƙo. Kenan ka amintu da shi ya kama ka kenan. Sunan ma sunan banza ne ya bada. To haka idan ka ta cikin jami'o'i na duniya mayya-mayya za ka ganin mutane wasu Amerikawa ne, wasu daga Faransa suka zo, wasu daga ina ne suka zo. Duk za ka ganin su wani mutum ma sai ka diban ba ma halitta bace ba. Kawai aljani ma ne kawai. In ka kalli irin ginin jikin shi ba irin naku bane ba. To haka ake samun irin wannan mustashriqin wanda za su wasa karanta karatun addinin musulunci dan su yaƙaci addinin musulunci. Su aikinsa kawai su yaƙe shi ne. Saboda sun fahimci cewa in ba su zo suka karanta addinin ba babu hanyar da za su bi su yaƙi addinin yadda ya kamata sai in sun karance shi. To saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar musu a cikin wannan aya cewa Allah bai gafartawa idan aka yi shirka da shi amma yana gafarta zunuban da bai kai ga wannan ba shi ma liman ya sha ga wanda ya so. To saboda haka kenan dukkan wani mutum wanda ya mutu yana baya shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ana kyauta zaton cewa addu'ar da mumane za su ɓura mashi ta cece shi. Kaga idan ya mutu nan kuna ce Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mashi ta iya mashi tasiri ya iya samun ceto ranar tashin kiyama. Rashin lafiyar da suke yake ta yi su iya karkare mashi wasu zubban shi irin yanayin mutuwar da za a yi ko ya nutse cikin ruwa ko ya yi wani mummunan aksidan zai sa ya karkare mashi mayimayan zunuban shi zai sa Allah ya tausaya mashi. Kenan ba aikin mu bane ba mu zo mu dora cewa a wani dan wuta ne wani shike dan aljanna wannan ba aikin mu bane. Kalmar dan wuta da kalmar dan aljanna kalmomi ne na Allah kawai. Kalmar kafirci da kalmar cewa wani musulmi ne kalmomi ne na Allah kawai. Ba a cewa wani kafiri ne sai wanda Allah ya kafartar da shi. Amma a cewa wanda ya aikata lahiri kaza ya kafirta ai baka ce shi bane ko to shikenan to saboda haka anan ya kamata mu tsaya insha Allah abinda muka karanta dai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu kuskure da muka Allah ya yi mu ko tambayi
tambaya ta farko yake cewa malam ina tambaya